bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a hausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a ne a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya ayyana samun ribar naira biliyan 287 a bara. Manoma da makiyaya a Plateau na son a samu fahimtar juna. Sassauta dokar fita a Plateau zai fi zama alheri, in ji dan jarida Ali Abdullahi. Wata kungiyar tallafi ta yaye dalibai a gundumar Mira na Jamhuriyar Niger bayan samun horo. Yau Litinin Nasara da Maili Kaya na tafi da shirin zauren matasa na BOA. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden da matarsa Jill Biden sun gana da iyalan sojojin Amurka 13 din nan da aka kashe a wani harin bom daura da filin jirgin saman Kabul na kasar Afghanistan a makon jiya. Yan kasar ta Afghanistan wajen 170 aka kashe a harin bom din. Shekarun sojojin Amurka 13 da aka kashe sun kama daga 20 zuwa 31, biyar daga cikin su ne masu shekaru 20 kawai. Iyalansu sun gana da shugaba Biden a filin jirgin saman soji na Daba da ke jihar Delaware, inda aka yi hidimar abin da ake kira mikawa ta martaba, wadda al'ada ce ta soji ta ansar gawarwakin waɗanda suka kwanta dama a fafatawar da aka yi a wata ƙasar waje. Mummunan harin na makon jiya ya auku ne a daidai lokacin da dubban mutane suka yi cincirindo a wajen filin jirgin saman a ƙoƙarin barin ƙasar ta Afghanistan bayan da Taliban ta kwace. Kungiyar ISIS shiyar Afghanistan ta yi ikirarin kai harin. A halin da ake ciki kuma Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya Lahadi kan wata mota mai hadari ga filin jirgin saman Kabul bayan gargadin da Amurka ta yi cewa ana gabda yunkurin kai wani hari a wajejen. Sojojin Amurka sun kaddamar da harin kare kai tun daga nesa na jirgin sama mara matuki a yau din nan akan wata mota a birnin Kabul, inda suka kauda wata masifar da ke gabda afkawa ma filin jirgin saman kasa da kasa na Hamid Karzai, a cewar mai magana da yawun sojin na Amurka Captain Bill Orban. Ya kara da cewa ba mu da shakkar cewa mun yi nasarar samun abin da muka auna. Babbar fashewar da ta auku a motar daga baya na nuna akwai dimbin bama bamai a ciki. Amurka da wasu gumban kasashe jiya Lahadi sun ce a wata takardar bayani Taliban za ta bar ƴan kasashen waje da ma ƴan kasar ta Afghanistan masu takardun izinin tafiye-tafiye da wasu kasashe suka bayar su fice daga Afghanistan lami lafiya. Mun samu tabbaci daga Taliban cewa duk ƴan kasashen waje da ma ƴan kasar ta Afghanistan masu dauke da takardun izinin tafiye-tafiye na wasu kasashen za su bar su su fice lafiya lau kuma cikin kwanciyar hankali har zuwa wurin tantance matafiya da kuma tashin su daga kasar, a cewar takaddar ta haɗin gwiwa. Takaddar bayanin mai dauke da sa hannun kasashen da suka hada da Burtaniya, Canada da Turkiya ta ce kasashen da suka rattaba hannu a takaddar za su ci gaba da baiwa ƴan Afghanistan da aka ayyana a matsayin waɗanda suka cancanci sake tsudarwa takardun da suka wajaba. Mahaukaciyar guguwar na mai lakabin Aida, wadda ke mataki na hudu na mummunar guguwa, ta fantsamo kan jihar Louisiana mai gabar ruwa jiya Lahadi, wacce ke zagaye na 16 na ranar tunawa da bala'in mummunar guguwar na mai lakabin Katrina. Cibiyar nazarin manyan guguwa ta Amurka ta ce guguwar ta Aida ta iso gabar ce da iska mai gudun kilomita 240 cikin sa'a guda. Dama an yi gargadi kan zuwan mahaukaciyar guguwar a Intracoastal City da ke jihar ta Louisiana zuwa gabar kogin Pearl River da kuma tafkin Pontchartrain, tafkin Maurepas da kuma birnin New Orleans. da alamar Koriya ta Arewa ta saki kunna wani wurin izini nuclear wanda mutane da dama ke ganin ya ma samar da sinadarin plutonium na har hada makamin nuclear a cewar hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nuclear a duniya a rahoton ta na shekara-shekara hukumar kula da harkokin nuclear din ta kasa da kasa ba ta iya zuwa Koriya ta Arewa tun bayan da gwamnatin kasar ta koreta a shekara ta 2009 tun sannan kasar ta ci gaba da shirye-shiryenta na kikiro makamin nuclear kuma nan da nan ta sake shiga gwaje-gwajen makamin nuclear a shekarar 2018 ta yi gwajin nuclear ta na baya-baya yanzu daga nesa hukumar ta IAEA take sa ido kan Koriya ta Arewar akasari ta wajen amfani da tauraron dan adam a ƙarshe ministan kudin Zambia Stephen Biko Musakodwani ya fadi a wata hira da aka yada jiya Lahadi cewa yana da muhimmanci kasar ta amince da sharadin karbar bashin IMF saboda hakan zai sa masu bin kasar bashi su samu karfin gwiwa ita kuma kasar ta iya samu basuka masu rahusa kuma na lokaci mai tsawo Musakodwani wanda shugaba Hakainde Hichilema ya nada shi ranar Juma'a na fuskantar jan aiki na fitar da kasar ta kudancin Afirka daga matsalar daddan bashi kuma yayi alkawarin bayar da muhimmanci ga tattaunawa da hukumar ta IMF ya gaya ma gidan rediyon ZNBC cewa yana da kwarin gwiwar cewa Zambia za ta samu lamunin IMF kafin ƙarshen shekara kuma daga sannan za ta saki yanayin basukanta
labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Mele Kyari ya bayyana cewa kamfanin ya samu ribar naira biliyan 287 a shekarar bara Kolon ya ce wannan shine karan farko da kamfanin ya samu irin wannan riba ya bayyana hakan ne a wata zantawarsa da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda
wannan daman da bata faru ba idan ba a samu kyakkyawan shugabanci ba na Ministry of Petroleum Resources na wanda sanin kowa ne da ministan man fetur na kasar nan shi mai gida Buhari ne Muhammadu Buhari Allah ya taimake shi ya ba mu dama ya sa mana ka'idoji wanda suka tabbata cewa da aka biyo su har zuwa yau Allah ya kawo mana ranan da wannan kamfanin ta tashi daga asara zuwa riba kuma wannan ba abun mamaki bane domin idan akwai kyakkyawan jagoranci daga waɗanda abin ya shafa kuma babu zangoma babu hukuma za ga kullum ana samun biyan kata da dan Allah saboda haka mu ne marin ciki ga dukkan mu ma'aikata wannan kamfanin da membobin board of directors din da hadda minister of state din da muke aiki tare da shi kuma ya nuna cewa idan akwai kyakkyawan nufi da kuma jagoranci musamman na ministan ka dole ne za a samu irin wannan sa'an saboda haka ba gaskiya bane a cewa kamfanoni da gwamnati take da hannu a ciki ba su yi aikin kwarai kuma kullun dole su dinga yin asara ba gaskiya bane wannan halin da muka samu kanmu yau na alheri ya nuna cewa kamfanonin gwamnati da kansu suna iya su riba ana ayyuka na alheri daga zaran babu cutarwa
me kuke kokarin mai da hankali akai na ganin cewa wannan ribar ta ƙara yin yawa
dole ne ka canza yadda ake yin kasuwanci a kowane kamfani idan kaga zamani ta canza dole a canza kuma wannan daman sabon dokan da aka yi ya tabbatar cewa jari za a ci gaba da samun saka jaruka daga wurare da yawa ayyuka za su karu kuma mun kwai abubuwa da yawa da ya nuna cewa ana ya amfani da na'urorin zamani a rage yadda ake so abubuwa a samu sauki kuma ma'aikata su ji daɗi abin da suke yi an kula da su saboda haka a ƙarshen shi za a ga na haɗe wannan abubuwan ƙarshe za a ga kamfani za ta ci gaba da ɗaurewa kuma ta ci gaba da riban da ba a zato
me kuka yi na daban da har kamfanin ya iya samun riba a karin farko cikin shekaru 44 da kafuwa
bambancin shi ne abu ne na yana da tarihi don tun da shigowar wannan gwamnati a 2015 aka canza salon tafiyan wannan kamfani na farko ba a yi wa kamfanin nan da ma'aikatanta shi shige kuma ana duba abin da ake kusan kullum tun da ministan petrolin na tun da aka fara wannan gwamnati shi mai gida Buhari shi ne minista saboda haka wannan takun da ake yi na kullum ana duba kuma ana tabbatar cewa kamfanin nan kadai ta yi abu na asha kuma tabbatar cewa a fada da ayyukan da ake yi a tabbatar wa 'yan Najeriya wannan aikin don su ake yin sa madadin su ake yi to haɗin wannan da kuma kyawun mu'amala tsakanin members din board of directors din wannan kamfanin da ma'aikata ma da suke cikin kamfanin wanda hankalin su a kwance suna ganin ana yi musu ana kyautata musu so haɗuwan wannan abubuwan sai ya kawo mana zamanin da muka kai ga wannan lokacin kuma alhamdulillah muna yi wa Allah godiya
a jihar Plateau manoma da makiyaya da sa bakin sarakuna na fatan samun fahimtar juna don samun wanzar da zaman lafiya Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
To duk da waɗannan matsalolin shugabannin Fulani da na Irigwe na hudubar samun fahimtar juna a tsakanin su don samun mafita. Alhaji Muhammadu Sabiu Ciroma daga ƙauyen Tafawa a garamar hukumar Riyam yace sau da dama sukan sami gungun barayi da suka hada da Fulani da sauran kabilu suna satar shanu da kai hare-hare.
Mu a tsakanin mu da manoma duk lokacin da aka samu barna mukan je mu duba abinda dabbobin suka lalatar in ya kama abinda za a biya abiya abinda mai gona ya ga zai yafe ya yafe
idan aka samu irin wannan barna ko kuma aka kawo hari sukan zargi Fulani ne ku a matsayin ku na shugabannin Fulani ta ina kuke gano wato irin waɗanda suke kawo wannan hari
a gaskiya wanda suke kawo wannan hari ba wai Fulani ne kawai ba duka kabilun nan suna hari su suke hada su sata shanu mun kama su irin wannan mun sa shanu irin wannan shi yasa idan sarakunan mu ardodin mu suka hada kai da sauran sarakuna to duk waɗanda suke da yara wanda ba sa ji kowane sarki a karkashin sa zai iya jakulo waɗanda ba sa ji din nan wancan maya zakulo nashi a hada su a horar da su a sasu a hanya
a gefe guda kuwa hakimin fasho a gundumar Kwal a karamar hukumar Basa ya danganta hare-haren da ake kai musu ne da rashin hadin kan shugabannai da sarakunan bangarorin biyu
mu sarkuna na gargajiya tare da na Fulani muna da hada kai da mu duk in kana da yara wanda yake in yaron kan ka kwanta baka gansu a gida baka tamba inda ya je in a ta haka din zama ya mu gane mu ma mu samu mu gargade yaran mu suma su gargade yaran su domin in mun lura ciyawa da ana da shi a saboda dabbobi ne duk shanike suna da amfani kuma gwanake suna da amfani idan kama mun yi miti yau an ce ga abin da an dora mu taso mu koma gidajen mun ji an kwana lafiya
hukumomin tsaro a jihar Plateau dai sun buƙaci jama'a da su kauce wa yada sakonnin da ke rurutu wutar rikicin da ake yi a kafafen sada zumunta na zamani don rage tunzura jama'a da kuma samar da zaman lafiya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
gaishe ki Zainab da miliyoyin masu sauraro Har yanzu kan jihar Plateau masu sharhi na cewa sassauta dokar hana fita dare da rana a yankin Jos ta Arewa shine zai fi zama ala mai sharhi kuma dan jarida Ali Abdullahi ya ce barin mutane cikin ukubar yunwa na tsawon lokaci shi ma yana da illarsa
abin da ke faruwa alal hakika abu ne mai kidimautawa da tashin hankali musamman ga waɗanda suke da nasaba ko kuma suke alaka da mu'amala da jihar ko da harkar kasuwanci ne ko wasu abubuwa da suka shafi siyasa dole abin akwai tashin hankali babban abin da kuma yake yanzu yake daga mutane hankali shine halin da ake ciki na garkame wato mutane da aka yi game da maganar da ita jihar ta sana wato dokar ta baci cewa babba fita ba shiga to kaga wannan halin hakika mutane na cikin wato kunci da garari abai musamman yara mata da tsofaffi da ma marasa lafiya saboda haka ina ganin bayan wato alhini da duniya ma take da irin abubuwan da suka faru kwana-kwanan nan to shi kansa wannan halin da ake ciki da irin garkame mutane da aka yi shi kansa ai barazana ne ma ga tsaro tunda suna tuciyar cewa sun yi haka ne saboda maganar tsaro ina ganin cewa lalle ya kamata gwamnatin jihar Plateau ta duba halin da al'umma suke ciki a sake wato daukan mataki ta yadda za a kawo musu sauki ma za a ci gaba da dokar ta bacin to a bada lokaci da mutane za su dan fita su samu dan abin da za su ci marasa lafiya ne ma ta yadda za su je su samu magani su samu wato lafiya amma halin da ake ciki halin garari ne kuma ina ganin dai ya kamata a yi wani abu cikin gaggawa ba haka ba ya zama abin ana ce ta hakkin bil'adama ma
Alhaji Abdullahi an duba wannan kamar mataki ne da yake faruwa a wasu jihohi irin wannan ya faru a jihar Kaduna a Gombe ma an yi irin wannan yankin karamar hukumar Biliri lokacin da aka samu matsalar tare hanya kamar wani samfasalo ne na hana ci gaba da tashina
haka ne amma ai kamar yana ce ko a lokacin da aka yi Bilira an dan sassauta tsauraran matakan da aka dauka dan ai nakasu ga wato barazanar tsaro kuma daga baya mutane suka samu har abubuwa suka da yadda suke ai ba wai an ce ai wacce kali da duk wasu matakai da za a dauka na kawo zaman lafiya bane amma dai a duba wato halin da al'umma suke ciki wanda yake shi kansa kamar yadda nace barazana ne da tsara kana kunshe ba ci ba sha akwai tashin hankali dadin ba an yi haka ba daga safiya zuwa yamma to ai sai a dawo da wannan ba wai dan cewa an san cewa ana cikin tashin hankali to amma wannan ai yana ƙara wata akuba ce
shahararren dan jarida Ali Abdullahi kenan ke sharhi akan jihar Plateau A jamhuriyar Niger wata kungiya mai tallafawa al'ummar karkara wajen ilmantar da su da wayar da kai ta yaye dalibai bayan wani aikin horo a gundumar Mira ga rahoton Tamar Abari
Wakiliyar ta kungiyar Prodaf Madam Ekade Rumanatu ta fara ne da bayyana irin ayyukan ci gaban da suke yi a karkara
Prodaf tana ba da ƙarfi wajen bunƙasa noman iyali raye kasuwanni dangance da wannan ne kuma dangance da ayyukan da take gabatar da su kenan Prodaf duk shekara tana yaki da jahilci
burin kungiyar shine ta bunƙasa ilimi musamman ma na iya mata a karkara
inda tun 2016 Prodaf ta kama an kawo karantu 128 kimanin dalibi 3000 suka dauki karatu a cikin su rabin su mata ne kenan wannan shi ba da dama aka karwawa manoma don su samu ilimi ne za su yi da ayyukan su wanda Prodaf take dawo musu
a cewar wakiliyar ta Prodaf wannan biki sun shirya shi ne tare da nasaba da kyakkyawan sakamakon da suka fara samu
wanda bikin na yau kenan yana cikin sakamakon da Prodaf ta samu a shekara bana an gabatar da makarantu guda 40 wanda a cikin su guda 12 sun yi aji na biyu kuma 28 su ne suka fara aji na farko
su ma daliban da aka koyar sun bayyana irin karuwar da suka samu
ni ce Zainabu Malam Manzo da bin iya ba lissahi bin iya ba karatu da rubutu amma yanzu kowane irin letter aka bani in dai na Hausa ne kuma wane iri ne insha Allah da yarda Allah ina iya rubuta shi kuma ina iya karanta shi
Isa Ibrahim abinda aka koyar mu mun zo kuma an tambaye mu mun ba da daidai gurgudu abinda aka koya mu a makarantun kenan yau da gobe a koya mu gobe shi kenan shi ya samu kai wanda ba kan mu da aka tambaye muka ba da amsa daidai gurgudu ba shi ne abinda aka dan koya mu
a jihar da magaram dai Prodaf na gudanar da ayyukanta a yankuna guda 7 Gidimuni Bande Dungas Murya Gayi girgir da ma da magaram ta kaya
a nasu waje hukumomi na gundumar murya sun yaba da hulɗar su da wannan proje na Prodaf dangane da ci gaban da aka samu cewar Isa Kamamadu shugaban gundumar na murya hulɗar su da kungiyar tana da muhimmancin gaske la'akari da ayyukan da take gudanarwa irin su yaki da jahilci koyar da yan karkara sababbin fasahohin noma samar da ruwan sha da dai sauransu Labari muryar Amurka daga Agadez a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga shirin mu na gaba
Zauren matasa ma sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA dake tabo abubuwan dake cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na BOA za mu ci gaba da zantawa da matasan inda suka tabo muhimmancin sanya hannun gwamnati a sana'o'in da matasan ke yi don samun dogaro da kai matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Rima Ibrahim SD Kuswa Zaria Sambo Jibrin Sambo Jada Adamawa Hawwa Abubakar Yasira Yusuf Ana Sani Kafinta Adamu Ibrahim Nyanya Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Edris sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja
wato ba riba dai sosai in an yi
ba riba yanzu kan da ni akwai riba ba
ina ina zo yafira wani shawari zaki bayar yadda za a rika cin ribar yin kiwon kaji tsakanin mata a cikin gidaje
shawaran da zan bayar kawai a rage kudin abincin kaji gwamnati ta rage ni na da umula ba isa
gwamnati ke sayarwa kuma
kamfani to a komai daga hannun gwamnati ne yake zuwa aiki saboda da masara ake sa sarrafa su da wani chemical din to ai yanzu komai ma yayi tsada gwamnati bata raba taki ba bata yi komai ba tai na to kaga dole abincin kaji yayi tsada
ya kamata gwamnati ta sa tallafi akan abincin kaji shi ne kawai a sani shawaran da zan bayar kenan abincin kaji da kuma duk wasu abubuwan da a sani kayayyakin da
ake
a kwanan kwanan
kwanan kwanan kwanan
kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan
kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan
kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan ya mamai da hankali kan gwamnati ba
duk abin da zaka yi a rayuwar nan idan kace zaka sa gwamnati a ciki ba to kana da wahala domin me duk abin da ka san zaka sa a bakin ka a yanzu nan gwamnati ta sa ido a kan shi domin kaga dai misali yanzu mudun masara wajen naira 400 ake sayar mudu
400
ya sauka ya saba gari kayo za 700 yake
gari duzo kuma da gari kai ba ka san farashin bane
a so ai ne lani ba ka san ni ina noma ne shi yasa na ina da abun da har masara ta shi yasa ban san ya ake sayar da ita
ba noma mai taki yayi
tsada shine amma har yanzu dai kin san gidansa babba ne ba
eh duk da haka amma ya san taki yayi tsada ko bai tsada ba maybe to wata kila shi gwamnati tana tallafa mishi da taki
a to ai ka san duk abu in ka sa abu zakai in ka sa ni abu zakai kar ma ka dogara da gwamnati ka tsaya kai bakin rai bakin fama ka sanya ya za a yi ka tallafawa kanka ai ba wai iya gwamnati sai za ta iya maka kowanne abubuwa ba to dukkan duk magana da kuke kula akan maganan gwamnati ne an kayi noma an kin yi noma nan gwamnati za ki kawo ta siya ba ba za ki kawo ba haka ya kamata
a da ke ta yarima kai watakila ban san ko kana noma ko kiwo ko
ni ba na noma kuma ba na kiwo amma mama na tana kiwo kaji kenan
amma kana kula da kaji mamar ka ne ke da
shi ba na kula da kaji
manajan gosir kaji
sannan kuma ina son yin wani magana akan gwamnati kai ka ce wai in da ka abu da kai kai shi da rakan da ka ya a'a akwai kowane abu da kai dole sai ka nemi tallafi
dole
kowane kasa amma irin majority developed country ana irin wanda suka irin kasashe wanda suka cika baya suna taimaka ai da gwamnatin suke yi su taimaka ma yawan su indai an ga kana da basira nan wani abu da a tallafa ma in kana noma ne da a
adamu
in kana noma ne da a supply maka fertilizer da kyauta saboda mai in kai wannan din in kai noma kowa ne zai samu ba kai kai ka ce saboda zaka sai su ma gwamnati da su rada ba a kasa in kuma kiwo ne in dai za su taimaka da ana killace ai akwai wani wannan irrigation wannan wanda naman da suna a irin dabbobi da ake killacewa
domestic animals dabbobin
gida akwai da ake wannan ne su ake na rancin nan wanda da a killace su a fiye da kaga inda gwamnati za su dan bada tallafi ta nan gefen komai da zaka kowa dai sai ya kiwo kuma kowa dai sai nama saboda akwai subsistence farming wannan wanda kai ne da kai sai iyalanka su ne to kaga inda gwamnati za su rage kamar tsadan wannan taki duk da dai akwai na gargajiya amma wani suna yaudewa suna suna
gargajiya abun kunya
ne abun kunya da yake faruwa yanzu nan kwanan nan Najeriya suka yi zabe kuma zaben nan da aka yi dan Najeriya suka dinga Allah wadare da wannan zaben sai gashi yanzu kuma suka fi kowa munna akan zaben da aka yi dalilin shi ne gwamnati ta taimaka ta fita ta taimo musu order abinci ta kawo musu kuma tattake shi cikin farashi wanda yake kaga ni wanda yake yanzu aka wata ce mu Najeriya mu ka fara a garin mu suka gani saboda mun fi su gaba mun fi su karfi amma sai ga abun kunya yau ga Najeriya muna fama wayo Allah subhanahu wa ta'ala
ni dar gaba ɗayan ta cewa ba ta jama'ar da take ni dar ba ta wuce mutanen jihar Kano ba
a dake
da nan Niger na fate idan mutum biyar
na gaba
a cikin population din wadanda nasu daban ne
mu da anan ka fara kawo maganar cewa yayin ruwa cewa
sai da tin shekarun baya an ce idan mutum biyar suka kungiya sun kai biyar dunkulan hannu kenan suka kawo gwamnati wata bukatar su bata banzatar da su za ta ba su wannan saboda ta yi la'akari da idan ka danki abu da hannunka zai wuya a kwace shi yasa da ce mutum biyar idan har suka hadu suka hada kungiya gwamnati duk abin da suke bukata na ta tallafa mu za ta tallafa mu
ana bukatar ko mutane su hada kai
ko da su biyar ne balle na kuma sun bugiya
kamar a ce mu yau
mu nan ai mun fugo ma alaji mu yanzu ga mu mun fadari ma amma haka je wajen gwamnati sai ta kalle ku kawai
amma ba wani ci
akwai ma wanda muka je gurin sa chairman ne local government amma da muka je gurin sa wani kallo ma rinka yi jinki ya fi ganin ku kaza da kaza wannan wata kalma ce ta abin nan da yi bayan mun san mun tallafa masa wajen cin wannan zaben nasa
akwai sakaci sosai gaskiya idan muke la'akari dole fa duk maganan da zamu yi mu ringa kawo maganan gwamnati domin kuwa a kasashe da yawa dole babu yanda za a yi al'umman su ba sa ci gaba sai da gwamnati amma banda kasar mu Najeriya matashi yana da yana ya taso da karfin shi yana so ya kawo ci gaba a kasar shi amma kuma gwamnati ta jisa shi ta jakile shi akan abubuwa
a sauraro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
manuniya
shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya
ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki
shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance
kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taba sata kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin
shirin manuniya ma zai rinka waiwayi
ba shi da ba mun suka ce gwamnati ita ce babban Boko Haram
ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya
baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
Jirgin jaridun ne da jaridar Daily Trust na cewa hukumar da ke kula da kamfanin samar da wutar lantarki a Najeriya ta amincewa kamfanin samar da wutar lantarki daban-daban da ke kasar su ƙara wutar lantarki tun daga ranar 1 ga watan gobe duk wadai da jama'a har yanzu suna kokan cewa ba su gani a ƙasa ba sai kuma jaridar The Nation da cewa ya zaka dai yajin aikin da likitoci masu koyon kwarewa ke yi a Najeriya ya dauki wani sabon salo inda uwar kungiyar ta bada sanarwar cewa za ta shiga wani yajin aiki nan da makonni uku idan ba ta mu daidaito ba tsakanin gwamnati da kuma sauran likitocin da ke yajin aikin haka kuma kungiyar likitocin ta buƙaci gwamnati ta janye barazanar da ta yi na dakatar da albashin likitocin da ke yajin aiki a wata wasiƙa da kungiyar likitocin ta ƙasa ta aiki wa gwamnati da ta ɗiba mata nan da 18 ga watan Satumba sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana cewa babban sharkwatar hukumar dakarun tsaron Najeriya ta ce ta gayyaci wani tsohon kwamandan sojan ruwa Kulle Olawumi domin samun bayanan da ya faɗi a lokacin da ya yi hira da gidan talabijin na Channel amma ba wai an gayyace shi ba ne domin a kama shi wata sanarwa da babban daraktan yaɗa labarai na hukumar tsaron Najeriya Manjo General Benjamin Soya ya fitar ya ce gayyatar na da alaƙa ne da bayanan da ya bayar kuma zai taimaka kawo gwamnati wajen lalubo bakin zaren warware matsalar tsaro sai kuma jaridar leadership daya daga cikin labaran tana cewa yanzu haka gwamnatin jihar Enugu ta bude cibiyar yin allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus a manyan kasuwannin birnin jihar babban sakatare a hukumar samar da lafiya ta jihar Dr. George Ugo shine ya sanar da hakan ga manema labarai ya ce matakin gwamnatin zai taimaka wajen yiwa al'ummar jihar allurar rigakafin kafin kamuwa da cutar coronavirus sai kuma jaridar da point ta hira ne da wasu likitoci yan asalin Najeriya da suka yi kaura zuwa kasar Saudiya inda ta ruwaito wani daga cikin likitocin mai suna Kensley na cewa a lokacin da ya fara aiki a kasar Saudiya kuma ya karbi albashin shi na farko sai da yi kuka domin kuwa a kasar Saudiya ana biyan sa kusan dala 3000 ne zuwa sama inda a nan Najeriya ake biyan sa kusan naira 130 a wata amma sai gashi yanzu yana samun fiye da abin da yake samu a Najeriya har sau 10 babangin cifirin murya Amurka daga Najeriya.
A sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ne Salisu Ashaka nake cewa mu zama lafiya.